إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haɗuwarmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa da ke garin Azare wanda aka fi saninsa da masallacin FMC ƙaramar hukumar Katagun da ke jihar Bauchi majalisi da muke gabatar da tafsiri na Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma wannan shine majalisin mu na 15 a wannan yammaci na Laraba 15 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce ta yi daidai da 4 ga watan Maris na shekara ta 2026 miladiya. Kafin mu shiga tafsiri za mu duba wani sashe na tambayoyi da aka rubuto. Tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum alaikumus salam malam don Allah malam ina so a bambance min tsakanin mani da wazi da kuma mazi domin wani lokaci idan na yi fitsari na gama sai na ga wani farin ruwa kamar madara ya biyo bayan fitsarin mai kauri don Allah malam ina so a bambance min kuma yaya azumina to waɗannan abubuwa guda uku da wannan tambayar ta ƙunsa na farko mani na biyu wazi ba wazi ake cewa ba wadi ba wazi ba wadi sunansa wadi ina ga ai har a Hausa ma a Hausa ma wadi ake gaya masa kamar yadda sunansa yake a Larabci wadi haka a Hausa ma ba a nemo masa wani suna daban ba to haka shi ma mazi wannan yanda ake fadinsa a Larabci haka ake faɗinsa a Hausa waɗannan abubuwa guda uku yadda suke a Larabci haka Bahaushe yake kiransu a Larabci almani Bahaushe mu na cewa mani a Larabci wadi Bahaushe na cewa wadi sai na uku mazi haka Bahaushe yake kiransa mazi to na farko mani daga gare shi ne aka halicce mu gaba daya, shi mani daga gare shi aka halicce mu. Falyanzuril insan.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.
الله ما دوكا تشين سركي تي فلينظر الانسان مما خلق ودان ادم ياي دوبي زوا غامي اكا حليتشي شي دغا مي اكا حليتشي شي yayi dube kan da me ubangiji ya halicce shi, in har ya kalli asalin halittarsa, wannan na hukunta ya ajiye girman kai da jiji da kai da fankama da isa da ɗagawa, saboda shi ba kowan kowa bane, ba kowan komai bane, musamman in yayi dube zuwa ga asalinsa. Shi yasa ubangiji yake cewa falyanzuril insanu mimma khuliq, dan adam yayi dube daga me aka halicce shi. Khuliqa mimma in dafiq, an halicce shi daga wani ruwa wanda yake tunkuɗar juna. Khuliqa mimma in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tarai, wannan ruwan yana fita daga tsakanin tsatso na ɗa namiji da kuma kirjin mace, daga su aka halicci dan adam. A wani guri Allah ya ce ma'in mahi,
alam nakhluqukum min ma'in mahin.
Allah madaukakin sarki ya ce shin ba mu halicce ku daga wani ruwa wulakantacce ba, kaskantacce, wanda yake karni? To saboda haka mani wannan daga gare shi Allah ya halicce mu ga baki ɗayanmu, ruwa ne wanda yake fita mai kauri, wanda yake tunkuɗar juna, kuma yana fita ne a lokacin da sha'awa ta tsananta. Sa'annan kuma bayan fitansa mutum yakan ji jikinsa ya mutu, ma'ana mutum zai ji ya yi weak, kamar ya yi rauni haka. Iskar da take fitowa daga gare shi kamar nahu fure na dabino, idan ka ciri fure na dabino ka shinshina, iskar sa iri ɗaya ce da iskar da ke tashi daga ruwan mani. To shi wannan a lokacin da ya fita, sawa'un ga ɗa namiji ko ya mace, abinda aka shar'antawa kowane ɓangare guda biyu shi ne yana wajabta yin wanka. Idan ya fita daga namiji ko daga mace, yana wajabta ma kowane ɗaya daga cikinsu sai ya yi wanka gabanin ya yi ibada. Sannan kuma bisa ga zance mafi rinjaye, shi ɗin ba najasa ba ne, domin annabi sallallahu alaihi wasallama yakan sauka jikin suturarsa a kankare matarsa ummuna Aisha ta kankare ya je sallah da wannan sutura ɗin. To kaga najasa ba yadda za a yi a kankare ta, dole sai an sa ruwa an wanke. Misali a ce jinin al'ada zuba jikin zani ya bushe a sa yatsa a kankare, ba zai yiwu ba. Ko da an sa yatsa an kankare, an yi sallah da wannan zani, to an yi sallah da zani mai najasa, dole ne sai an sa ruwa an wanke. Amma shi mani zai iya zuba a sa yatsa a kankare, kamar yadda ummuna Aisha ta bada labari cewar kuntu afruquhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan, na kasance ina kankare shi, wato mani kenan, idan ya bushe daga sifirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masikar kankarewa. Wannan dalili ne da ke nuna cewar ruwan mani ba najasa ba ne. Sannan kuma dalili na biyu da zai tabbatar da haka ɗin, shi wannan ruwa kamar yadda na yi bayani a baya, daga shi ne Allah ya halicci dan adam shi kuma dan adam Allah ya karrama shi kamar yadda Allah bayyana cikin alqur'ani
walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
الله ما دوكتين سلكي ولقد كرمنا بني آدم كما تبس حقيقة من كرم آئن النبي آدم وحملناهم في البر والبحر مكا توكيسو سنا رايوا أسرني دكما تكين كود تونن دليلي ya nuna karamcin dan adam saboda haka halittar da ta zamanto tana da karamci irin haka malamai suka ce ba yadda za a yi ubangiji ya sa asalin halittar ta ya zamanto najasa
na
saboda haka wannan dalili ne dake nuna cewar mani ba najasa bane sannan kuma dalili na ƙarshe babu dalili da yazo karara cikin alqur'ani ko hadisi da yake bayyana najastuwar mani to wannan bayani kenan dangane da mani idan kuma mun zo na biyu a wadi ba wazi ba wadi ake kiransa wadi wadi ko wadi alwaw wal dal wal ya a larabci kenan wadi to shi kuma wadi kamar yadda yazo cikin tambayar cewa mai tambayar in yayi fitsari yana ganin farin ruwa mai kauri na biyo bayan fitsari to haka wadi yake galibi yana zuwa ne bayan an kare fitsari zaka ga farin ruwa mai kauri ya zugo bayan kare fitsari wasu lokacin kuma amma ba su da yawa yakan riga yayi fitsarin zuwa kenan shi dai yana da makwabtaka da fitsari ko gabanin fitsari ko bayan fitsari kuma sautari da dama ya fi zuwa bayan fitsari kuma kamar yadda bayani ya zo cikin tambayar yana ganin ruwa fari mai kauri to wannan tabbas shi ne wadi galibi yana zuwa bayan an kare fitsari to shi kuma wannan najasa ne kamar yadda fitsari yake najasa to haka shi ma wadi yake najasa idan da wadi zai sauka jikin sutura to ba za a yi sallah da wannan sutura ba sai an wanke wannan na farko kenan na biyu kuma yanda ake tsarkaka daga wadi ba shi da bambanci da yanda ake tsarkaka daga fitsari in kai fitsari irin tsarkin da kake yi wa fitsari to irin sa ne za ka yi wa wadi wannan shine kun ga al'amarin wadi ba shi da rikitarwa tunda babi ɗaya suke tafiya da fitsari shi yasa ma sautari da dama yakan biyo bayan fitsari ne to sai zamanto in ka tashi tsarki zaka musu tsarki ɗaya da shi da fitsari gaba ɗaya sannan kuma hukuncinsa shi ne najasa to sai na uku mazi mazi shi kuma wani ruwa ne mai yauki fari da kaurinsa bai kai na mani ba yana fita shi ma bayan motsawar sha'awa idan sha'awa ta ɗan motsa kaɗan to mazi yana fita to shi kuma wannan idan ya fita yadda bawa zai iya tsarkaka daga fitar mazi shine ya wanke al'aurarsa gaba daya da marenansa duka wannan shine tsarkaka daga mazi kenan shi tsarkinsa ya bambanta da na fitsari fitsari zaka wanke gurin da fitsarin ya fita shikenan ka tsarkaka daga fitsari to amma mazi sai ka wanke al'aurarka gaba daya azzakarin mutum sai ya wanke shi gaba ɗaya da kuma abin nan ɗinsa gaba ɗaya zai wanke su ɗayan marenansa duka zai wanke su tare to haka zai sa mutum ya zama ya tsarkaka daga mazi sannan kuma shi mazi najasa ce amma ba mai ƙarfi ba najasarsa ba ta kai ta fitsari da wadi ba shi kuma mani dama mun ce ba najasa ba to shi mazi tsakatsakiya ba za a ce ba najasa ba ne kuma ba za a ce najasa ne mai ƙarfi ba najasa ce amma ƴar sakwa-sakwa najasa ce mara nauyi shi yasa karantarwar addinin musulunci ga wanda mazi ya zuba jikin suturarsa ba ruwa zai sa ya wanke ba sai ya yayyafa ruwa dama najasa malamai suka ce mataki uku akwai najasa mai nauyin gaske akwai kuma najasa normal akwai kuma najasa da batta da nauyi ƴar shafa shafa najasa mai nauyin gaske kamar bakin kare bakin kare najasar sa tana da nauyi kwarai da gaske domin najasar bakin kare tafi najasar jinin al'ada tafi najasar bayan gari tafi najasar fitsari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza walagha alkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bitturab idan kare yayi lallage cikin kwanan dayan ma'ana ya tsoma baki ya kada harshensa to bawa kafin yayi amfani da wannan kwano ya wanke kwanan so bakwai wannan na nuna nauyin najasa ta yadda wankewa so daya ba zai wadatar ba sa'annan kuma ulahunna bitturab wankewa na farko cikin jerin wankewa guda bakwai din nan ya zama an wanke da kasa wannan yake nuna nauyin najasar bakin kare to sai kuma najasar da take ita tsaka tsakiya ita ba sakwa-sakwa ba kuma ba mai nauyi ba ita ce normal najasa kaman bayan gari fitsari wadi jinin al'ada wannan normal najasa ce to ita kuma idan ta sauka kan sutura aka wanke so daya wadatar sai kuma najasar da batta da karfi guda biyu ce da mazi mazi najasa ce amma maras karfi ta yadda in ta sauka jikin sutura kaɗan yayyafa ruwa wannan yayyafa ruwan ya sa suturar ta zamanto mai tsarki za ka iya ibadarka da wannan sutura sannan fitsarin ƙaramin yaro jinjiri ɗa namiji da bai fara cin abinci ba yaron da ake shayar da shi wanda bai fara cin abinci ba idan ya yi fitsari jikin sutura ba sai an wanke ba idan aka yayyafa ruwa ya wadatar suturar ta tsarkaka saboda najasar ƙaramin yaro jinjiri da bai fara cin abinci ba batta da nan to wannan shine bayani a takaice dangane da waɗannan abubuwa guda uku wallahu ta'ala a'lam to sai wannan tambayar na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya cika sallaman duka yadda muka yi bayani jiya ni ala ramma ka samu ayoyin nan
wallahi hanya ku babu ni alif da lam babu da shi alif da lam ba mai ma'rifa Qur'ani din na kira ne
duka ka bibbi duka ba
ya du na kira ne ba mai ma'rifa ko da
amma fa ina ga za a samu
babu
amma ni na samu a gurare guda biyu
to
cikin alqur'ani Annabi Isa ce wassalamu alayya
wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya dhalika Isa ibn Maryam qawla al-haqqi alladhi fihi yamtarun
fa'ata yahu faqula
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى
da na auka
ai akwai
annabi isa ya ce wassalamu alayya ya zo da me da alif da lam bai ce wa salamun alayya ba sai ya ce wassalamu alayya nan kuma fir'abina annabi musa da dan uwansa harun suka ce wassalamu ala man ittaba'a kaga kenan akwai susu biyun su a qur'ani na ukun nasu kuma shi ba zai amsa sunan sallama ba zai amsa sunan musulunci ne wanda shi kuma yazo cikin suratul nisa ya alladhina amanu idza darabtum fil ard
ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'minan tabtaguna 'arada al-hayati ad-dunya wa 'inda Allahi maghanim katheeran kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu 'alaykum fatabayyanu inna Allaha kana bima ta'maluna khabira
anan in mun kula wannan ba sallama ake nufi ba musulunci wala taqulu liman alqa ilaykumus salama wanda ya jefa muku musulunci yace ni musulmi ne kar ku ce a alasta mu'minan ƙarya kake yi ka fadi ne dan ka kare kanka Allah ce kar ku yi haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Usama ya kashe wani bayan ya ce ashhadu an la ilaha illallah annabi ya ce me yasa ka kashe shi ya ce ya rasulullah ya faɗa ne dan yayi garkuwa da ita kar a kashe shi annabi ya ce ka keta kirjinsa ka ga cikin zuciyarsa cewa ba musuluncin gaske yake ba dan annabi ya baci yayi ta maimaitawa ta ya za a yi ka kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah to shine abin da ubangiji anan yake tsawatarwa wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina kar ku ce ma wanda ya jefa muku musulunci ya nuna ya musulunta ya bar addini da ba na musulunci ba ya shiga na musulunci kar ku ce a ƙarya kake kai ba mu'mini bane to amma waɗancan biyu duka sun kunshi sallama wannan mai tambayar na cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya karba daga gare mu amin yace ina son malam ya dan ja hankali hankalin ƴan uwa musulmai yanzu mutane sun maida guraren zaman su da guraren sana'o'in su har da kofar gidajen su gurin yin sallah kuma wasu suna kusa da masallatai ma ba za su je ba malam a karatunka na satin da ya wuce ka ba mu hadisin wani makaho da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi makaho ne ba shi da dan jagora yana shan wahala kafin ya zo masallaci zai iya sallarsa a gida har an yarje masa sai aka tambaye shi yana jin kiran sallah yace eh aka ce masa ya amsa kiran sallah ita sallah a musulunci wajiba ce Allah ya karawa rayuwa albarka to tabbas kamar yadda me wannan tambayar yake wannan batu ɗan uwa ibadar nan da muke ta sallah cikin ibadun da muke ba ibadar da ta kaita gurin Ubangiji subhanahu wata'ala to kuma ya kamata mu yi kokarin yin ibadar dan Ubangiji ya karba ba wai mu yi dan mu sauke nauyi ba tabbas akwai waɗannan halayya daga wasu daga cikin al'umma musulmi wanda kuma hakan kuskure ne kwarai da gaske tabbas ga masallatai nan a gine ana sallah kuma cikin su mutum dan taku kankani zai iya isa amma sai kaga sun ware tabar musu sun tura wani gaba ya sun yi ikama kawai an tada sallah kaga wannan ba daidai bane ɗan uwa ya kamata mu girmama masallatan Ubangiji kamar yadda Ubangiji ya girmama su Abdullahi dan Mas'ud a cikin karatun da muka yi kamar yadda mai tambayar ya bayyana a makon da ya gabata yana cewa man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman falyuhafid ala haula'i salawati haythu yunada bihinna wannan magana ce ta Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi Imam Muslim ya fitar cikin sahihinsa yace man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman Musa Abdullahi dan Mas'ud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake so ya burge shi ya haɗu da Ubangiji yana musulmi. Falyuhafid ala ha'ula'i salawat, to ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar. Haythu yunada bihinna, a inda ake musu kiran sallah. Zaka tarar wanda suke sallah a dabarsu, ai ba guri ne da ake kiran sallah, kawai lokacin sallah yayi ne za su yi alwala sai su tura wani ya ja su sallah. Haka wanda za su yi sallah a shagunansu, a rumfunansu, lokacin sallah zai yi ne su yi alwala shi da yaransa da makocinsa na shago, sai ɗaya shiga ya ja su sallah. Haka wanda suke sallah a kofar gidajensu. To an Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk wanda yake so ya burge shi ya haɗu da Allah yana musulmi, ya ce yana musulmi, to ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar a inda ake musu kiran sallah, su ne masallatai. Inji Abdullahi dan Mas'ud, Allah maɗaukakin sarki yarda da shi. Ɗan uwa, yana daga cikin raya masallatan Ubangiji ka halarci sallar jami'i. Halattar ka ga sallar jami'i raya masallaci ne yanzu, idan kowa ya ƙaurace wa masallaci, wannan da wannan suka yi sallarsa a gida ko ƙofar gidansu, wancan suka yi adaba, wancan suka yi a gurin aikinsu, wancan suka yi gun sana'arsu, wancan suka yi a rumfarsu ta kasuwa, su waye za su zo su raya masallaci? Sai zama an tozarta masallaci. To saboda haka, yin ƙoƙari wajen kiyaye sallah da musulmi zai yi cikin jami'i yana daga cikin raya masallaci. Raya masallaci kuma alama ce ta imani. Wanda kaga yana raya masallaci mumini ne, shaidar da Ubangiji ya masa kenan cikin Alkur'ani.
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المؤمنين.
الله مأوكي سركيتي إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر عيبا قوة كراية مصلاة الله با subhanahu wa ta'ala, sai wanda ya yi imani da Allah. Kenan in ka ga mutum na zuwa masallaci, alama ce da take nuna imaninsa da Allah. Wanda kuma baya zuwa masallaci, alama ce da take nuna rashin imaninsa da Allah ko raunin imaninsa da Allah, ɗayan biyu. Saboda shaidar da Ubangiji ya yi a nan, masu raya masallatansa su ne suka yi imani da shi, suka yi imani da tashin alkiyama. Kenan za a fahimci kishiyar haka, shine opposite. Malamai suke cewa mafhumul mukhalafa, abinda za mu fahimta kenan daga wannan batu na Ubangiji, cewar muminai wanda suka yi imani da shi, suka yi imani da tashin kiyama, suke raya masallatansa, kenan za mu fahimci kishiyar haka. Waɗanda ba sa raya masallatansu ba su yi imani da shi ba, ba su yi imani da tashin kiyama ba. To saboda haka bawan Allah, karka yadda ka zama daga cikin waɗanda za su karɓi wannan mummuniyar shaida. Za kuma ka iya karɓar wannan mummuniyar shaida in ka ƙaurace wa yin sallah a masallaci, domin zuwanka masallaci ai sallah da kai cikin jami'i raya masallacin Ubangiji ne subhanahu wataala. Ubangiji kuma ya bayyana cewar alama ce cikin alamomi na imani da shi da kuma imani da tashin alkiyama a raya masallatansa. Kuma daga cikin raya masallatan Ubangiji akwai zuwa a yi sallar jam'i cikin masallatan, maimakon a ƙaurace masallatan a bar su kamar kufayi, kowa ya je ya salla a gurin da yake zaune. Kaga sai zamanto an tozarta masallatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma ƙaurace wa masallatai da yin salloli a ƙofar gidaje da daba-daba da rumfa ta kasuwa da shaguna ko kuma ofis, wannan duka kaikawo ne wajen rusa masallaci. Kaikawo ne wajen rusa masallaci. Akwai rusa masallaci da za a yi na zahiri a rusa ginin, akwai kuma rusa masallaci da za a yi na ƙaurace masa daga yin ibada, wannan shi ma rusa masallaci ne, wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alkur'ani ya nuna ba wanda ya fi zalunci kamar wanda ya yi kaikawo wajen rusa masallaci.
Wa man a'lamu mimman mana'a masajidan Allahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
الله ما دوكا تشير كيتي ومن أظلم وايك ذالنتي ممن منع مساجد الله kamar wanda ya hana masallatan Allah an yudkara fi hasm da ambaci sunan Allah a cikin wannan masallatai wannan ba wanda ya fi shi zalunci wa sa'a fi kharabiha kuma yayi kaikawo wajen rusa masallatan Allah dalala ta su malamai suka ce rusa masallatan Allah dalala ta su fiskoki ne guda biyu fiska ta farko rusa su dalala ta su na zahiri wanda ido zai iya gani na aruguza su a shigar da kazanta cikin su wannan ya shiga karkashin sa'ati kharabiya yayi kaika wajen rusa masallatan ubangiji da lalata su sannan kuma suka ce nau'i na biyu na rusa masallatan Allah taurecewa masallatan Allah daga yin ibada cikin su saboda haka bawan Allah karka kuskura ka zamanto daga cikin mafi girman zalunci da ubangiji ya bayyana ta yadda zaka kaurecewa halartar sallar jam'i cikin masallaci karka bada wannan gudunmawa karka yadda ka kasance daga cikin waɗanda suke bada gudunmawa wajen rusa masallatan ubangiji subhanahu wataala ta hanyar kaurace musu da kuma yin sallah a duk inda mutum yake zaune Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki yadda da shi an samu ya athari daga gare shi da yake cewa man sami'a nida'a falam yujib fala salata lahu illa min udhr duk wanda yaji kiran sallah sai bai amsa ba ma'ana bai je an yi sallah da shi cikin jam'i ba to wannan koda yayi sallah ba shi da sallah sai dai in yana da uzuri uzuri wanda yake karbabbe a shari'a saboda haka ƴan uwa wannan rayuwar wallahi idan muka kula karewa take yanzu yau nawa 15 fa azumi yaushe aka fara kamar jiya shekaran jiya aka fara azumin nan gashi har an dauki rabi wannan yana nuna mana kwanakin mu gudu suke yi muna ƙara kusantar kabari ƙara kusantar mu kabari gudu yake yi to kuma a hakan muna sako-sako da al'amarin addinin mu musamman al'amarin da ya shafi sallah ƴan uwa mu yi wa kanmu nasiha mu yi wa kanmu wa'azi mu yi wa kanmu fadakarwa mu girmama wannan ibada ta sallah mu cika masallatai makil har waje in an zo salloli guda biyar abinda ubangiji yake so daga gare mu ke insha Allah za mu ga taimako da agaji da ci gaba ko da kasuwanci kake idan ka zamanto mai kula da sallah idan ka zamanto mai kiyaye sallah to Allah zai taimake ka a wannan kasuwancin naka zai sanya albarka cikin wannan kasuwancin nasa ma'aikacin gwamnati ne kai ka zama mai kiyaye sallah mai kula da sallah da yinta akan lokacinta cikin jam'i a masallaci to Allah madaukakin sarki zai taimake ka cikin wannan aiki naka na gwamnati zai sanya albarka a ciki kuma ko ma mai mutum yake kai dalibi ne mai neman ilimi mai karatu kana so ka ga taimako da agaji daga gurin ubangiji cikin karatunka ubangiji ya buɗa maka ya maka fatahi ka kiyaye sallah kan lokatanta kuma cikin jam'i a masallaci to zaka ga gagarumar nasara cikin karatunka ko menene ma mutum ya sanya gaba manomi ne makiyayi ne ko me mutum yake yi na fitukan abin duniyarsa in ya kiyaye sallah kan lokacinta kuma cikin jam'i a masallaci to insha Allahu ta'ala zai ga taimako da agaji daga gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya datar da mu ina ga saboda yanda lokaci ya tura wasu tambayoyin za mu jinkirta su sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisin mu na gobe akwai dai a dan sanarwa guda ɗaya da zan yi akwai wata baiwa Allah da ta nema satin da ya gabata akan ɗan uwa su sanya ta cikin addu'a ita da mai gidanta saboda sanarin su ya tsaya kusan watanni uku sun shiga matsi da kunci na rayuwa kuma abin da za su ci ma ya fi ƙarfinsu to yau take sanar mun cewar duk da dai har yanzu dai salarin nasu bai samu ba to amma sun samu wasu bayin Allah sun tallafa musu da abin da za su ci kusan har Ramadana ma ya fita insha Allah wannan abin da suka samu zai raka tace a yi godiya wa ƴan uwa musulmi dan jikinta yana bata addu'o'i da aka yi ne yasa Allah madaukakin sarki ya sanya musu mafita
Allah ci gaba da kawo musu
albarka shine tace a yi jinjina da godiya ba amma dai har yanzu kofar su a bude take saboda suna da abinci amma kuma babu dan namiya to wanda Allah ya hore masa zai taimaka ma waɗannan bayin Allah suna kofar su a bude take a nan cikin mahalarta majalisi ko waɗanda karatun mu ya isa gare su za a iya samun ko Malam Isa ko Aran Makoni insha Allah za a isar ma waɗannan bayin Allah mukan duba yanayi kafin mu karɓi ƙorafi na mutum kuma musalar a majalisi wannan ba wai shi ya nuna mun buɗe ƙofa duk wani mai buƙata ko wata mai buƙata ta fuskance mu ba dan mun samu wannan kalubalen shekaru biyu baya akwai wata baiwa Allah da ta zo ba ta da banɗaki makewayi to sai muka tausaya wa yanayinta muka zo majalisin mu na tafsiri muka sanar kuma aka yi gamdakatar aka yi dace aka samu Alhaji Abdullahi Babaji Allah ya saka masa da alkhairi yana ƙwarai ƙoƙari wajen waɗannan ayyuka ya runguma ya gina mata banɗaki to fa daga nan fa mutane suka dinga zuwa mana wannan ya ce za a masa aiki wannan ya ce kaza har masu kuɗin makaranta ma sun zo mana to kaga sai ya zama majalisin namu kenan na tallata buƙatun mutane a wannan ba shi ya nuna mun buɗe ƙofa duk wani wanda ke da buƙata ya zo ya same mu ba a'a mukan duba mu ga yanayin buƙatar mutum idan ya cancanci a tallata a nema masa agaji gurin ƴan uwa sai a tallata amma bai cancanta ba ma karɓa saboda kar a koma ana ƙorafi cewar ai wasu kan an yi wasu kuma ba a yi ba a'a ba kowa muke yi wa ba saboda majalisin sai zamanto gurin neman taimako kawai kuma bai kamata majalisi a maida shi haka ba ƙimarsa ta wuce haka inda majalisi ne da ake karanta ayoyi na Allah saboda haka darajar majalisin da ƙimarsa ya wuce a zo ana tallata buƙatun mutane a majalisin sai dai in an ga buƙatar da ta kai a tallata ta to wannan babu laifi za a iya tallata ta Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a jiya an karanta mana aya ta 49 amma kuma ba mu samu damar duba tafsirin wannan aya ba saboda ƙurewar lokaci to a yau insha Allah ta'ala ala ramma a sake karanta mana wannan ayar
wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
to wannan ayar da Allah ramma ya karanta mana Allah madaukakin sarki da wannan ayar wa idna jainakum min ali fir'auna ya fara lissafo wa al'ummar banu Isra'ila tarin ni'imomi da ya musu wadda a baya ya yi ishara a kanta a aya ta 47 Allah maɗaukakin sarki ya yi ishara kan waɗannan ni'imomi da yanzu zai lissafo wa banu Isra'ila aya ta 47 da ya ce ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala al'alamin wadda bata daɗe da gabata ba satin da ya gabata muka yi tafsirin ta. Allah madaukakin sarki ce ya bani Isra'ila, ya ku al'ummar banu Isra'ila, udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ku tuno ni'imomin da na muku, wa anni faddaltukum 'ala al'alamin, kuma ni na fifita ku kan mutanen duniya. Muka ce mutanen duniya na na zamanin su, saboda ba yadda za banu Isra'ila su fi wannan al'umma ta annabi falala. To Allah da yace udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, ku tuno ni'imomina da na muku, ai nan Allah ya ambaci abun a dunkule. To shine wannan ayar wa idna jainakum, yanzu Allah zai fara lissafo abun a rarrabe. Wancan aya ta 47 ya ambaci abun a dunkule, bai fayyace ba. To a wannan ayoyi kuma da zamu fara karatun su a yau, Allah zai fara fayyace wa banu Isra'ila, yana lissafo musu kalolin ni'imomi da ya musu wanda suke masu tarin yawa. Wannan ni'imar ta fara da wannan ayar ta 49. Kusan Allah sai da ya lissafo ni'imomi guda 10 a guri guda daga kan wannan ayar. Wa idh najaynakum min ali fir'auna har zuwa wa idh istasqa musa li qaumihi, Allah sai da ya lissafo ni'imomi har guda 10 ma wannan al'umma ta banu Isra'ila da ya musu, tunda a can ya ce udkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Banu Isra'ila a wancan lokaci galibin su suna rayuwa a Misra. Lokacin haihuwar annabin Musa alayhi salam, Fir'auna ya kasance yana gana wa banu Isra'ila azaba, yana zalunta su, yana kuntata musu kalolin azaba iri-iri, azabar da za a musu ta safe daban, ta rana daban, ta yamma daban. Sai ya kai ga zaluncin Fir'auna ga al'ummar banu Isra'ila, har yana yanka jarirai, duk inda ya ji an haifi jinjiri zai sa a ji a ɗauko masa shi ya zo masa yankan rago. Wannan dai yana cikin jerin zalunci da Fir'auna yake yi wa wannan al'umma ta banu Isra'ila. To daidai kuma lokacin da aka haifi annabi Musa alayhi salam, wannan zaluncin nasa ya fi kamari, ya fi tsanani, ya fi muni. To me yasa Fir'auna yake gana wa banu Isra'ila azaba? Gabaninmu ga ni'imar da Ubangiji ya musu a wannan gaba, dalilai ne guda biyu da malamai na tafsiri suka ambata. Dalili na farko, bokayensa suka bashi labari cewa a cikin banu Isra'ila za a haifi matashi wanda shine zai yi sababin gushewar mulkin Fir'auna. Wannan yasa Fir'auna dan daukar wannan tsatsauran mataki na duk inda ya ji an haifi jariri sai sa a kawo masa shi ya yanka. Sababi na biyu kuma shi da kansa ne ya yi mafarki cewa za a samu wani daga cikin al'ummar banu Isra'ila da zai zama sababin gushewar mulkinsa. Wannan yasa Fir'auna ya dinga gana musu azaba, yana kashe musu ƴaƴansu maza. To a wannan ayar Ubangiji ya bayyana mana yadda ya tseratar da wannan al'umma ta banu Isra'ila daga tasku da azaba da musgunawa da kuntatawa da banu Isra'ila ke fuskanta daga Fir'auna. Shine ce wa idna jainakum min ali fir'auna, ku banu Isra'ila ku tuno girman ni'imata da namu, wace ni'ima? Najjainakum min ali fir'auna, mun tseratar da ku daga ali fir'auna. Su wane ne ali fir'auna? In an ce ali fir'auna, malamai a wannan gabar sun yi kokarin bayyana ali fir'auna, suka ce mabiyansa da mutanensa da waɗanda suke tare da shi akan aqidarsa da kuma addininsa, wannan su ne ali fir'auna. Ba ana ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فشيني أنا نقولين آل إنك ما لم يسني وكلمر آل إنك فسروني مدعو فسر تفرق آل فرعون معنا مبينسا متاننسا wadda suke tare da shi akan aqidarsa da addininsa sune ali fir'auna kenan yanzu an ce ali wabi ana nufin mabiyansa da mutanansa da wadanda suke tare da shi kan addininsa shi yasa a wancan salati da muka yi dazu cewa allahumma salli ala muhammad ya allah kai salati wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah sai a salatin aka ce wa ala ali muhammad kuma ya Allah kai salati wa ali muhammad su ai ali muhammad ya lan muhammad ko mabiyansa mabiyansa mu kenan mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam akan addinin annabi shine addinin musulunci shi yasa malamai suka ce duk wanda ya zama mutumin kirki yayi rabo saboda duk wanda ya tashi zai salati wa annabi zai maka addu'a domin me salati wa annabi yana cewa Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salati wa Muhammad menene salatin Allah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabo da jinjina da Allah zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar salatin Allah wa annabi inna Allaha wa malaikatahu
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الله مدعوك تنسل كيتي إن الله وملائكته يصلون على النبي للي الله مدعوك تنسل كيشيد ملائكوسا suna salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana suna yabo da jinjina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mu'mine kuma ku yi masa salati ma'ana ku yabo da jinjina wa annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin salatin mai salati yana ta Allahumma salli ala muhammad ya Allah kai salati wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana kai yabo da jinjina gare shi wa ala ali muhammad da kuma Ali Muhammad sune mabiyansa wanda suka karbi addinin da yazo da shi wanda suke kan tafarkin sa da shi da sahabbansa su ma Allah ka musu yabo da jinjina shi yasa suka ce Ali Muhammad anan ba wai yana nufin dangin sa ba domin ko da dangin sa ne idan baya kan addinin sa to bai shiga wannan ba yanzu kaman Abu Lahab da Abu Jahal da Abu Talib ai suna da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma Abu Lahab da Abu Talib to amma a lokacin da kake cewa wa ala ali Muhammad su ba su shiga ba saboda ba sa daga cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama kan addinin sa to sai zaman to duk inda mumini yake a fadin duniya mai salati ya tashi yin salati to zai shiga karkashin wannan salati kamar addu'a ake masa wannan fassara ta farko kenan da wasu daga cikin malamai suka yi wa ali kenan ali anan gurin ali fir'auna na nufin mabiya fir'auna wadanda suke kan tafarkin fir'auna wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu da wasu malamai suka yi na tafsiri suka ce in an ce ali abin da ake nufi mata da ƴaƴa kenan nan da Allah ya ce wa idna jainakum min ali fir'auna ku tuno ni ima mai girma da na muku yayin da na tseratar da ku daga ali fir'auna ma'ana mata da ƴaƴan fir'auna ba zai zama haka ba ko to su sun fassara ta an ce ali yana nufin mata da ƴaƴa kenan wannan fassara zai zama mai rauni ko tunda aishi fir'auna ba shi da ƴaƴa Allah bai bashi ƴaƴa ba duk da cewa da yana da mata to amma matan fir'aunan su ne suke gana wa banu isra'ila azaba ba su bane. To amma wanda suka yi wannan fassarar har ma sun kafa hujja da hadisi. Hadisi ne wanda Imam Muslim ya fidda hadisin cikin sahihinsa, hadisin da aka samu daga Abu Humaid As-Sa'idi, Allah madaukakin sarki yadda da shi. Yake cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce wa manzon Allah, ya Rasulullah, kaifa nusalli alayka, ya manzon Allah, taya za mu yi salati gare ka? Kala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kulu, ku ce, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahima innaka Hamidum Majid. Wannan hadisi Muslim ya kudda shi cikin sahihin sa, hadisi ne ingantacce. Da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi yaya za su yi masa salati, yace, ku ce, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah kai salati wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyati, kuma kai salati wa matansa da ƴaƴansa. Wannan hadisi na Muslim kamar ya fassara wancan hadisi da ake cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali din nan na nufin azwaji wa dhurriyatihi, kamar wannan hadisi ya fassara wancan. Mun gane bayani, ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa dhurriyati, ya Allah kai salati wa Muhammad kuma kai salati wa matansa da ƴaƴansa, kama sallaita ala ali Ibrahim, kamar yadda kai salati wa ali Ibrahim, mutanen Annabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, kuma kai albarka wa Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyati, kuma kai albarka wa matansa da ƴaƴansa, kama barakta ala Ibrahim, kamar yadda kai kama barakta ala ali Ibrahim, kamar yadda kai albarka wa mutanen Annabi Ibrahim. To sun kafa hujja da wannan hadisi kan cewa in an ce ali ana nufin mata da ƴaƴa. To amma kamar yadda na yi bayani a baya, wannan fassara ba ta da ƙarfi sosai, saboda ta yi karo da waƙi. Yanzu da Allah ya ce, wa idh najjaynakum min ali fir'auna, ku tuno ni'imata da na muku yayin da na tseratar da ku daga ali fir'auna. Yanzu ali fir'auna an fassara matan fir'auna da ƴaƴansa. Akwai ƙalubale guda biyu da wannan fassaran za ta fuskanta. Ƙalubale na farko, kamar yadda muka yi bayani, fir'auna Allah bai taɓa ba shi ɗaba ko ɗaya. To matansa kuma da yake da su, ai ba su bane suke ganawa Banu Isra'ila azaba. Nan kuma Allah yana bayani kan cewar ya tseratar da Banu Isra'ila daga ali fir'auna. To kaga in an ɗauki wannan fassarar zai zamanto bata fito, bata tafi tare da abin da ya faru ba, shine waki. Ma'ana bata tafi tare da abin da ya faru ba, tunda matan fir'auna kamar a ciki akwai mumina. Cikin matan fir'auna akwai mumina. To saboda haka matan fir'auna kuma bisa ga yadda ayoyi suka zo suna bayanin wanda suka gana wa Banu Isra'ila azaba, ba ambaci matan fir'auna. Hakanan yadda tarihi ya bayyana, ba ambaci matan fir'auna ba. To fassara ta ƙarshe da wasu daga cikin malamai suka yi, suka ce za a iya bambance tsakanin ali da ahalu, nufin iyalan gidan mutum. Alun nabiyyi kuma yana nufin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma dai fassara ta farko ita ce tafi ƙarfi, wa idh najjaynakum min ali fir'auna, tuno ni'imar da muka muku, ni'ima wacce take mai girma, yayin da muka tseratar da ku daga mabiya fir'auna waɗanda suke kan addinin fir'auna, suke biyayya da da'a wa fir'auna, yasumunakum su'al azab, suna ɗanɗana muku azaba mai tsanani, suna gana muku azaba, azaba wacce take mafi tsanani, azaba wacce take mai muni, wacce ta kai makwara, ta kai iyaka wajen muni. Fir'auna, malamai suka ce na tafsiri, sunansa ne na yanka. Wasu kuma suka ce a duk wanda ya mulki Misra ana kiransa fir'auna. Dan gabanin wannan fir'aunan ma ya zo, akwai wasu fir'auna da suka zo suka su kamar yadda duk wanda ya mulki Habasha ana kiransa Najashi, to haka duk wanda ya mulki Misra ana kiransa Fir'auna, haka nan duk wanda ya mulki Kaisar, wanda ya mulki Roma ana kiransa Kaisar, sannan wanda ya mulki Farisawa ana kiransa Kisra, to shi ma Fir'auna anan ne yasa ake kiransa Fir'auna, amma asalin sunansa Qabus. Ana kiransa Fir'auna ne saboda ya zama sarki na Misra. Wahab bin Munabbih shi kuma yace asalin sunan Fir'auna Al-Walid bin Mus'ab Ar-Rayyan. Al-Mas'udi ɗaya daga cikin masana tarihin Musulunci ɗan Shi'a yace Fir'auna ba kalmar Larabci bace. Ba a san ma'ananta ba a Larabci, in ji Al-Mas'udi. To shi kuma Al-Jawhari da yazo sai ya ce a'a tana da ma'ana a Larabci. In an ce Fir'auna, abinda ake nufi da Fir'auna shine dan ta'adda. Dan ta'adda tankiri yace shine ma'anan Fir'auna. Yace wa kullu atin Fir'aun, duk wani dan ta'adda tankiri kangararre yace wannan sunansa Fir'auna. To ɗan uwa, saboda ƙurewar lokaci, wannan ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala fara lissafowa Banu Isra'ila, ni'ima ta farkon nan, lokaci ba zai ba mu dama mu kai ga gaci ba wajen duba ta. Za mu jinkirta har sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu majalisinmu na gobe, sai mu dasa aya a wannan gabar. Abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai, Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓan sifofinsa maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu. Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Allah ya nauyaya mizaninmu da wannan karatu. Ya Ubangiji, muna tawassuli da wannan karatu wajen roƙonka ka biya mana dukkan buƙatunmu. Ya Ubangiji, muna tawassuli da wannan karatu wajen roƙonka ka ba wa marasa lafiyanmu lafiya. Ka sanya jinyarsu ta zamanto kafara gare su. Ya Ubangiji, muna tawassuli da wannan karatu da muka yi wajen roƙonka ka taimaki musulmai a duk inda suke. Ya Ubangiji, ka agaza wa musulmai, ka ba su rinjaye akan kafirai. Ya Allah, ka ƙasƙantar da kafirai. Ya Allah, ka wulaƙantar da kafirai. Ya Allah, ka nuna wa kafirai ikonka. Ka ɗaukaki wannan addini naka na musulunci, ka ƙasƙantar da addinin kafirci da kafirai. Ya Allah, ka karɓa mana ibadarmu ta azumi, ka karɓa mana tsayuwanmu na dare, ka karɓa mana ciyarwanmu. Addu'o'inmu da muke cikin wannan wata mai alfarma, Ubangiji ka amsa mana. Ya Ubangiji, ka gafarta mana zunubanmu. Ya Ubangiji, ka ji ƙanmu, ka sanya mu cikin waɗanda ka ƴanta cikin wannan wata. Ka sanya mu cikin waɗanda ka gafartawa cikin wannan wata. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin. Allahumma ashfi maridana warham mawtana wa'afi mubtalana wansurna ala man baga alayna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli shar. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.